sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan an huni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 12 ga watan Oktoba. Kamu ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Ministan tsaron kasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba. Inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can. Amurka ta ce tana duba bukatar kasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin kai. Wata kota kasar Myanmar da sojoji ke mulkin kasar ta yankewa hambararriyar shugabar kasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a Najeriya, gwamnatin ta tsara kashe naira tiliyan 1.35 billion don fuskantar kalubale a shekarar ta 2023. Bayan haka kuma a kasar Kamaru, kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin kasar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya domin taimakawa birane masu tsorewa a yankuna da yawa. Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare ke aika mana da shi. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan tsaron kasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba. Inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce da manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimaka wa Ukraine, kuma babban abin da ya sa a gaba ƙarin kayayyakin tsaron sararin samaniya na Ukraine. Stoltenberg ya ce taron ya zo ne a wani muhimmin lokaci don tsaronmu, yayin da a 'yan makonnin da suka wuce an samu tashin hankali sosai a yakin tun bayan mamayar Rasha a watan Fabrairun da ya gabata. Ya ce kungiyar NATO ta aike da sakon cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine na tsawon lokacin da za a ɗauka. Amurka ta ce tana duba bukatar kasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin kai. Babban jami'in diplomasiyya Amurka a yammacin yankin Brian Nicholas na kan hanyarsa ta zuwa kasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wasu gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai ne ke rike da wasu sassan babban birnin kasar Port-au-Prince, kuma sun toshe hanyar shiga babbar tashar man fetur ɗin kasar tun tsakiyar watan Satumbar da ya gabata. Wannan ya ƙara ta'azzara mummunan halin da ake ciki na jin kai, lamarin da ya yi illa ga samar da wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta da kwashe shara da kuma yadda asibitoci za su iya gudanar da ayyukansu. A ranar Juma'a da ta gabata, gwamnatin Haiti ta bai wa Prime Minister Ariel Henry izini ya nemi a gaggauta tura wata rundunar soja ta musamman ta ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen daƙile gungun masu aikata laifuka. Wata kota ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yankewa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba, a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da daurin shekaru 3 da take yi yanzu haka. Ana zargin Suu Kyi da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Man Wik, sai dai ta musanta zargin, kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. An tsare Suu Kyi a watan Fabrairun 2021 yayin da sojoji suka hambarar da gwamnatinta tare da kwace mulki. Tun daga wannan lokacin ne aka yanke wa Suci hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari bisa wasu laifukan cin hanci da rashawa da magoya bayanta suka ce bita da kullin siyasa ne.
An jima kadan Hafi zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. Yayin da ake cigaba da fuskantar kalubalen tsaro a Najeriya, gwamnati ta tsara kashe naira trillion 1 da biliyan 35 don fuskantar matsalar a shekara ta 2023. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A cikin kasafin kudin shekara mai kamawa na sama da naira trillion 20 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar tarayya, ma'aikatar tsaro ta sami naira trillion 1 da biliyan 35. Kazalika rundunonin sojojin kasa, ruwa da na sama sune suka fi samun kaso mafi tsoka, inda sojojin kasa suka sami naira biliyan 638 da miliyan 1. A cikin wannan kaso naira biliyan 581 zai tafi ne ga biyan albashi, naira biliyan 24 ayyukan yau da kullum, kana naira biliyan 32 kuma ga manyan ayyuka. Ita ma rundunar sojojin saman Najeriya wacce aka kasauta mata sama da naira biliyan 100, naira biliyan 50 ne zai je ga manyan ayyuka. To sai dai kuma duba da lissafin yadda kasafin ya kasance, masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na nuna damuwa dangane da yadda shi wannan kasafin kuɗi a sha'anin tsaro ke samun koma baya kusan kowane shekara.
In ka diba kai jami'in alƙaluman kuɗaɗen gaba ɗaya, za ka ga cewa daga shekara 2022 da shi wannan kasafin na shekara 2023 akwai ragi mai yawa daga ainihin yawan kudaden. Misali a shekara 2022 kudade ne wanda aka ware trillion 2.4 da wani dan abu akai aka ware ma bangaren tsaro, sai aka dawo na shekara 2023 ga aka gabatar da kasafi ya ragu ya tsaya akan biliyan 1 da wani abu akai. To kaga lalle wannan ma shi kanshi za ka ga lalle ragi. To abin yana da tayar da hankali. Dalili ko muna sane da cewa an samu tsadar kayayyaki, yawancin kayayyakin nan ba nan ake yin su ba, a waje ake yin su. To in ka duba yadda farashin darajar naira take yanzu da darajar sauran kudade har dai wanda ma ake cinikayya da shi wato dala, za ka ga wannan shekarar da muke ciki na 2022 kenan an yi kasafin ne akan naira 400 da dan wani abu akai. To yau a budaddiyar kasuwa wato na canji kenan kusan naira 700 ake sayar da shi wannan dala da. To kaga aka zo kuma aka samu ragi ababen da za a iya saya a shekara 2022 da kudaden da aka ware ba za ma iya sayan sa shekara 2 ba, sai kuma gashi an zo an samu ragi. To lalle wannan zai shafi bangaren tsaro.
Shi ma mai sharhi kan al'amuran tsaron Dr. Yahuza Ahmad Getso ga yadda yake kallon wannan kasafin kuɗi.
Shin an shirye da gaske ake yi za a samar da waɗannan kudade a lokacin da ake buƙatar su ga waɗanda suke buƙatar su kuma dan yin abin da ya kamata a yi da su? In za a yi wannan, to wannan abun madalla ne. Sau da yawa waɗannan kasafin kuɗi da ake yi ai kuɗaɗen ake ayyanawa kuma ana sakin su, amma matsalar cin hanci da karɓar rashawa da wadaƙa da dukiyar ƙasa da kuma kasabin diddigin ina akai da waɗannan kuɗaɗe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya.
Da inda zanga-zanga a dawa da gwamnati ke cigaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni hudu, domin dubata al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ketare. Sun gudanar da zanga-zanga akan titunan Turai da Arewacin Amurka da sauran kasashen duniya domin nuna goyon bayansu ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasar su ta asali, kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na Iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan Iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya. Da dama daga cikin al'ummar mazauna kasashen waje sun ce suna jin haɗin kan manufa da alaƙar da ba taɓa ganin irinta ba tare da zanga-zangar da aka yi a gida sakamakon mutuwar wata mata 'yar shekaru 22 da jami'an Hizbullah Iran suka tsare. Tarihi Danish, mai shekaru 52, mai binciken kare haƙƙin dan adam wanda ke zaune kuma yana aiki a birnin London na ƙasar Burtaniya ya ce na ganin wannan a matsayin wani sauyi ga Iran ta fuskoki da dama a koyaushe muna da kurakuran siyasa da suka raba mu amma a wannan karan mutane suna cewa na tare da mata abin mamaki ne abin ya faru cikin sauri kuma wannan tunanin tsakanin Iraniyawa ya kasance mai ban mamaki wani babban jami'in tsaron Taiwan ya faɗa yau Laraba cewa kasar Sin na duba abin da ya faru a yakin da ake yi a kasar Ukraine dan samar da dabarun yaki ga Taiwan da suka hada da amfani da jirage marasa matuka da kuma matsin lamba na tunani Taiwan na yin nazari a hankali kan darussan yakin Ukraine da sanin yadda za ta mayar da martani idan kasar Sin wacce ke kallon tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta ta gwada yin amfani da ƙarfin tuwo wajen aiwatar da da'awar ikon mallakarta a watan Agusta ne kasar Sin ta gudanar da atisayen soja a kusa da yankin Taiwan domin nuna fushinta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin Taipei kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na soji tun daga wancan lokacin da ke cewa yana tafiyar hawainiya da yake jawabi a majalisar dokokin kasar babban daraktan hukumar tsaron kasar ta Taiwan Chen Min-tong ya ce kasar Sin tana mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a Ukraine
Kai da Hafiz da karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A kasar Kamaru, kungiyar tarayyar Ture da gwamnatin kasar sun rataba hannu kan wata yarjejeniya domin taimakawa birane masu dorewa a yankuna da yawa. Ga Muhammad Bashir Radan dauke da ƙarin bayani.
Kungiyar tarayyar Turai na son tallafawa juriyar yanayi a kasar Kamaru. A cikin wannan tsarin ne a ƙarshen mako da ya gabata abokan hulɗar suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyu da suka kai jimillar biliyan 29 na kuɗin sifa wato miliyan 24 na euro don aiwatar da manyan ayyuka da za su taimaka wajen gine-ginen birane masu ɗorewa. Aiki na farko da EU ta ba da tallafi na sama da biliyan 15.7 ya shafi biranen Duwala a cikin yankin Littoral da Marwa a arewa mai nisa da kuma Yaounde a jihar Tsakiya. A babban birnin kasar Kamaru wannan aiki zai ba da damar haɓaka motsi mai ɗorewa don rage gurɓataccen iska ta hanyar kafa motar bus mai sauri mai takin BRT. A Duwala da Marwa wannan yarjejeniyar na da nufin haɓaka wuraren kore da ƙarfafa tsarin sarrafa sharar gida a cikin gundumomi don iyakance tasirin ɗumamar yanayi. Philippe Van Damme, shugaban tawagar ƙungiyar tarayyar Turai a Kamaru, ya ba da ƙarin bayani inda ya ce waɗannan yarjejeniyoyin da muka rattaba hannu hakai wasu hanyoyi ne da za su taimaka wa ƙasar Kamaru wajen yaƙi da canjin yanayi, dabaru ne kuma da za su ƙirƙiro sana'o'i da dama wajen rage marasa aikin yi. Wannan kashi ɗaya kenan daga cikin abubuwan da muke nufin yi a wannan ƙasar don ci gaba. Abu na biyu, aikin na nufin ƙarfafa yanayin karɓuwa na ayyukan noma da makiyaya musamman kiwon dabbobi, sana'o'in hannu da kuma kamun kifi a kusa da garuruwan Marwa da Garwa a arewa da kuma Gaundare a jihar Adamawa. Waɗannan yankunan arewacin ƙasar na fama da fari wanda ke shafar rayuwar jama'a da wannan jimillar kuɗin biliyan 13 aikin zai bada daman kare wuraren shakatawa na ƙasa da kuma hanyoyin Faro, Benue da Buba Jidda. A cewar shugaban tawagar a ƙasar Kamaru, waɗannan yarjejeniyoyin biyu za su bada gudunmawa wajen aiwatar da muradun ci gaba mai ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ƙasar tare da samar da ayyukan yi a fannin aikin gona da kare ɗabi'a. Wannan wata hanya ce mai haɗaka da haɗin kai wacce ta haɗu da kiyaye bambancin halittu da ci gaban zamantakewa da tattalin arziki. wannan zai goyi bayan dabarun ci gaba na kasar Kamaru wanda gwamnati ta yi wa takin SND 2020-2030. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Bashir Laden, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gara lambar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai shiga babi dabda na ƙarshe kan kundin tarihin yadda lamura suke yashin baya da yanda suka tabarbare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. Tsohon director a tarayya Ahmad Ibrahim Law ya duba yadda wasu makiyaya da a baya ke zama a daji da dabbobinsu suka juye zuwa miyagun iri.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwambansiya.
Yadda aka yi kenan aka kai inda ake yau. Shi Bafulatani kowa ya san shi, ba mutum mai rike mutuncin shi kamar Bafulatani. Ba mutum mai kunyan aikata abin da ba daidai ba ko abin asha kamar Bafulatani. To amma yau aka waye gari aka samu Fulaninmu na daji. Sun ɗauki makamai suna aikata ta'asa wanda ya zama abin al'ajabi ga kowa. Kuma babin bakin ciki shine har gobe hukuma sai ta ringa cewa makaman da ke hannunsu ya fi makaman da ke hannun ma'aikatan tsaro. To wannan ni a gani na ba hujja bane. Komawa za a yi a ga meye tushen wannan abin, meye jawo wannan.
Alhaji Umar Ibrahim, da wannan sai an juya da baya kenan sannan ne za a samu mafita.
Kwarai kuwa, don ka hangi abin da ake cewa in ka hangi damuwa ya taho ko abin da bai dace ba yana gudana, to ai sai an bibiya a san me ya kwararo su, me ya hassada wannan abin ke faruwa yanzu, me ya sa da babu shi sai yanzu, ko me ka ga yake faruwa dole yana da tushe inda ya fito. To in ba an koma tushen nan an magance shi ba, duk wani mataki da za a ɗauka ba inda zai je. Yanzu in ka duba mu nan Arewa ne kawai, a ce wannan ɓarin ga mu muna fama da ƴan ta'adda da ake kira insurgents wanda suka mai da kansu hukuma ko takwan. Sannan akwai fannin kuma ƴan ta'adda masu sace mutane ko su yi garkuwa da mutane. To akwai kuma masu banda garkuwa da mutane din, akwai a North West din nan wajejen Zamfara. Ya wuce ma satan shanun kawai, ai har sarautu sun kwace. Yawwa, su je su kama basarake mai daraja ta ɗaya, su yi arangama da shi su boye shi su naɗa nasu, su je su kori hakimai su naɗa nasu, su kori daga tai su haɗa su naɗa nasu. Kuma a cikin ƙasan da take zaune da abin nan mai ake fada da samun ƴancinta, tana da ma'aikatan tsaro, akwai soja, akwai ƴan sanda, akwai SSS, akwai NDLA, akwai wannan civil defense ake kira su. Duka wannan abin na aukuwa, kuma a ce an rasa yadda za a shawo kan shi, abin alajabi ne. Shi maganan tsaro ko yaushe yadda na fada a baya aiki ne na kowa da kowa, ba hukuma kawai ba. Kuna zaune kun ga mutum da baku san shi ba, baku taba ganin shi ba, ya zo anguwanku yana shawagi, ba shiru za ku yi ba. Akwai haƙƙi ku tsayar da shi ku ji daga ina yake, shi menene sana'an shi, me ya kawo shi wurin nan. In ba ku ginsu ba sai ku mika shi ga hukuma cewa ga wannan mutumin mu ba mu san shi ba, amma ya zo yana mana shawagi a nan, mun tsayar da shi mun mar tambayoyi ba mu gansu da ansoshin da ya bamu ba, don haka mun kawo shi gaban hukuma saboda kare lafiyarmu, dole hukuma ta ɗauki mataki a kai. To wannan ƙaramin misali ne na baka, balle kuma a ga gungun mutane wayanda ba a san su ba yanayin su daban sun shigo wa mutane anguwa ko gari kuma a zauna shiru
suna wasu dabi'u na daban
to suna wasu dabi'u na daban a zauna shiru to nan ba a taimakawa gwamnati ba kuma ba a taimakawa kai ba don ba wanda ya san me mutanen nan za su kata bayan faduwar rana wani sai ma da rana tsaka za su kuma su aikata abin da suka rida musu akwai karin magana da turawa ke cewa information is the biggest weapon sanarwa bayanan sirri labaru ba karamin makami bane
yanzu kuma ga Dujiman Gombe Modibo Sadiq na fada da hanyoyin da za a bi wajen farfado da tattalin arzikin yankin arewa da aka gada tun a tarihi
idan an koma arewa maso yamma abinda ya hada Jigawa Kano Kaduna Sokoto Kebbi Zamfara da sauransu wannan su kuma harka ne na maganan kidnappers da ake fada to duka idan aka hada na gabar arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma gabaɗaya dan an hade shi yanzu ana maganan maslaha da mafita to da farko dai muna ƙara jan hankalin hukumomi da masu ruwa da saki cewa a dubi halin da ake ciki mun yi yawa bayan yawan da ake da shi ma'ana population kenan rashin abin yi yayi yawa talauci yayi yawa yunwa yayi yawa waɗannan abubuwan idan ka hada su dole daga ƙarshe su fitar maka da sakamako na rashin tsaro a tsakanin al'umma ya zama wajibi a fiska na gwamnati ta san dukkan hanyoyin da za ta bi ko ta fiskan gwamnati ko ta industrialization ko ta harkar empowerment na harkar noma da kiwo da dai kan mataki da hanyar da ya kamata a fito da shi saboda a engaging din matasa a don duk wani masu aikata wannan aika-aikan idan ka duba mafi yawansu matasa ne masu jini a jika wanda rashin abin yi da yunwa da talauci da fatara da damuwa ya sanya da dama daga cikinsu sauya tunani wajen ci gaba da aikata irin waɗannan ta'addanci da aika-aika a tsakanin al'umma to da zaran an samar da abubuwan yi kuwa to daga nan kuma insha Allah za a ga an fara samun canjin abubuwan da aka sa a gaba kamar abin da ya shafi fitintinu na fada na makiyaya da ake gani wanda yawanci idan ka je bangaren su Benue din nan ko bangaren su Zamfara din duka ka je ana ta maganan Fulani makiyaya Fulani makiyaya akwai abin da muke so gwamnati ta ƙara waiwaye wanda shine Hausa ke cewa adun tafiya kamar yadda na fara ambatawa da farko magana na sarakunan gargajiya dole su haɗu tare da gwamnati don samar da mafita mafitar kuwa shine babban abin da yake damun Fulani makiyaya makasudin abin da ya fara jawo matsaloli tsakanin mu da su makiyaya shine magana na burtoli wannan maganan kullun ana kauce-kauce akan ta in an ce burtoli shine wato hanya da aka sani na dindindin wanda shanu ke bi wanda kowanne ɗaya daga cikin mu anan ya san burtoli abu ne muhimmi a wajen shi makiyayi domin nan ne yake amfani yake wucewa daga gari zuwa gari daga kasa zuwa kasa zuwa duk inda zai je shi yawon sa na rani ko kuma na kaka a yau an waye gari waɗannan burtololi sun dawo tarihi sai dai a baka ga wanda ya san su ga waɗanda ma suke tasowa yanzu in an ce burtoli ma da musu kamar wani sabon abu saboda ba su tashi suka bude ido suka ganshi ba a yau gine-ginen mu ma'aikatun mu guraren kasuwannin mu gidajenmu duk shine ya riga ya zama burtoli kuma a lokaci guda ba a samar musu mafita ba da aka toshe nan to ba a samar da kuma wata hanya ba wannan shine babban abin da ya fara assasa rigima ko takaddama tsakanin gwamnati da makiyaya tsakanin manoma da makiyaya tsakanin mutanen gari da kuma makiyaya to wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya kama daga ƙasa kamar yadda na ambata a baya har zuwa sarakunan su wannan duk wanda ya gaji kakansa yayi sarauta ko ya gaji babansa yayi sarauta ko dan gidan sarauta ne to a ƙasarsa ya san hanyar shanu wato burtoli daga ci ya sani mai anguwa ya sani hakimi ya sani sarki ya sani to don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution din wajen samar da waɗannan gurare
masu sauraro anan zamu dakatar da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Malika da ni shirya kuma na gabatar ya cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai ka ku himmatu
to a gaishe da Nasiru Adamu Al-Hikaya yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski Badaraka da Magaram da Abdul Hamidu Badaraka sai kuma Sanusi Madate da Magaram da Hamza Sule Tankarkar kuka ce hakikanin gaskiya wannan abun yayi daidai da shugaban kasa Muhammadu Bazoum ya kai ziyara a yankunan jihar Dosso inda muke fatan Allah ya sa ya kammala wannan ziyara cikin koshin lafiya amin. Sai kuma ra'ayin Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Kace salam BOA Hausa tabbar zargin da likitoci ƴan asalin Najeriya ke yi cewa ana bautar da su a Burtaniya zargi ne da baya da tushe balle makama. Domin masu iya magana na cewa idan da kudayi da wulakanci kuma kowa ya bar gida-gida ya bar shi. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Niger. Kai ko cewa kake ku isar mana da gaisuwa da ban girma da godiya da yabo ga shugaban karamar hukumar Rafi Kagara a jihar Niger Honorable Ismail Musa Dan Modibo akan kokarin sa na kawo zaman lafiya da ci gaba ga talakawan karamar hukumar Kagara. Allah ya saka da alheri amin. Ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne daga Muhammad Bako Jadkori da Magaram Jamhuriyar Niger. Kace salam sashen Hausa, ni yau sakona shine godiya ga tashar BOA Hausa da ke ba mu damar faɗin ra'ayoyinmu ga kuma shirye-shirye masu ƙayatar da mu tare da ilmantarwa. Muna tare da ku insha Allah. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
Madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takaice.
Ministan tsaron kasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan ta kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimaka wa Ukraine. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. Babban jami'in diflomasiya Amurka a yammacin yankin Brian Nichols na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya haɗa da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suu Kyi da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Man Wik, sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. Yayin da zanga-zanga adawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni huɗu domin dubatar al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ƙetare sun gudanar da zanga-zanga akan titunan Turai da arewacin Amurka da sauran ƙasashen duniya domin nuna goyon bayansu ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasar su ta asali. Kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na Iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan Iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham wanda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.